dauka daga dirhamin nasa ya sadaka yanda yake da tufafi ya dauka min daga tufafin nasa ya sadaka wannan wato din labari ne amma ana nufin insha'i shi wannan tasaddaqa rajulun min dinarihi habarun ne amma bi ma'anal insha'i wato yanda can a balaga muka karanta summa mawjal insha'i kad ya kaul khabaru litafa'uli wal hirsi to nan wato lil hirsi dan kwadayi ne akan a aikata haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo labarin wato umarnin amma da sigar labari to sai sadaka kuma daga sa'a alkama wanda shi kuma alkama ce da shi ya diba min ya bayar daga alkamar tasa wanda yake da binu ne shi ma diba daga sa'a tamma da binan nasa wato da anan kuma an shafe harafin adafi ta sadaka rajul min dinarihi wa min dirhamihi wa min thawbihi wa min sa'ibrihi wa min tamrihi da an shafe harafin adafi har yace kai kan mutum yace ya rasa abin da zai bayar sadaka ko da dabino ce da shi to ya fara min ya ba da farin nata sai wani mutum daga mutan Madina ya zo da wata babbar rahoniya to juro ana da kyar ya kawo ta da kyar ya kawo ta wajen hannayensa sun kusa su gajiya daga gare ta nan da aka ce kafu wato majazi ne mursali to bari ma kam dai sai a ce da ja da kusan da janta aka sai ya kawo sannan mutane ta taba annasu mutane suka ringa zuwa wasu bayan wannan kowa yana kawo nasa gudunmowa tasa gudunmowa yace sai daga tari biyu na abinci da na tufafi sai da naga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hallalu tana murmushi kai ka ce zinari aka shafe kamar zinari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sunnan ta sunna kyakkyawa a cikin musulunci za a ba ki ladan da ladan wanda duk yayi aiki da ita har zuwa wato a ƙarshen zamani har zuwa ƙarshen lamuni mani ba duk wanda yake da ita bayan sa to zai samu lada shi yasa ake cewa kowa mabiyan sa suna cikin ma'aunin sa to wato wannan su fi mizanihim atba'uhum kadar izan kadaran nabi muhammadi to wal mar'u fi mizanihi atba'uhum mutum mabiyan sa duk suna cikin ma'aunin sa to ba tare da cewa an tawaye komai ba daga ladan su wannan sunan da sunan mummuna ko a cikin musulunci to shi zai dau zinubin zinubin wanda ya aiki da ita daga baya ba tare da an tawaye komai ba daga zinuban su musulun ne ya rawaito hadisin nan da yace mustabin ne mare kuwa shi mustabi din nan da jimi ne ba akwai ba mai tugu ɗaya bayan alifin nimaru jamin na niratu ne ita tufafi ne da gashi wanda ake sakawa da gashin tumakai muhaddadin mai layi layi mujtabiha ma'anar mujtabiha ai masu sanya ta sun huda ta sun sa a kansu wato sun mai da ita kamar riga takaddo yankewa shine ma'anar jawbu yana daga amfani da wannan kalmar yanda ya zo a cikin Qur'ani inda Ubangiji yake cewa saboda lazina jabu sahara bil wad da kuma samudawa wanda suka ringa yanyan ko manyan duwar wasu a filin kasarsu ai suka ringa sassako shi suka ringa yanyan ko shi da yace ta ma'ara shi da aini ne wadda take ba ta da da ai ya sauya da yace kuma ra'aytu kaumai ni naga tare biyu da fatar kafi ko ramma kaumai ni ko kumai ni duk dai ne ai subura tai ni tare biyu da yace ka annahu musabatu shi da zalne wadda take mu'jama zalme da da kuma fatar ha'i da bar musabatu bar mai dugo daya قال الغالي يا روح القالي يا رشيد وننسى يا فضا wasa hafahu ba'ruhum, sashen malamai ya kawo kalman nan da tasfifi faqala, yace mudhunatu, mudhunatu wato tasfifin mushabatun da koma mudhunatu, zaldin ya mai da shi dal, bar kuma ya mai da ita nun guda, tasfifi kenan da dal wadda take ba ta da 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 kuma ramar ha'i wan nuni da wabin nuni da kuma nuni haka kuma idi ya kawo rabbinsa yahan amma zance inga ruwaya ingantacciya wadda ta fi shuhura shine na farkon cewa mushabatu abu da ake nufi da mushabatu bisa fuskar biyu ko da an ce mudhunatun din ne dai sarkaka wal istinaratu da haske sai da na fi sama Allah ta yi haske to saura hadisi ɗaya ne to dan kabar daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya dagare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce to kutan zulma ba wata rai da za a kashe ta bisa fuskar zalunci ibn Adam al-awwali kiflun min damiha sai ko yanki daga jininta daga zunubin sabda jinin ya kafance masa dan Adam na farko shine Kabila da ya kashe Habila domin shi ne farkon wanda ya nuna kisa a yi kisan kai ya aikata kisan ga ɗan uwansa shi ya sa duk wanda ya zo daga baya ya yi koyi da shi ne hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi
to alhamdulillah ya kuma kiran bayan Allah zuwa shari'a ko kuma wanda ke kiran bayan Allah zuwa ƙasa mutane ko da ke duniya za a samu masu kira zuwa alheri za a samu kuma masu kira zuwa ƙasa kowanne ne da na su sakamakon manyan da ba ta wata ala yake ko yanzu ya zama aikin ka shi ne kira zuwa ga Allah
Yeah.
an taba da ya abadi jin kalin misali bani Allah ya gare shi ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la gare ne ibada na u na u ne Allah ta gare wallahi zan ba da dutar ya ce mutuni a gobe da hannun wani mutum ya hannun sai Allah zai bude mana ibada shi wannan wanda zan ba dutar nan yana san Allah yana san manzon Allah Allah kuma yana san sanan Allah ma yana san wannan mutum sai mutane suka fara suna kuzawa nan da nan a tsawon daransu waye a cikin su za a ba shi wannan dutar yayin da mutane suka wayi gari gari ya waye dukkan sammakon zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa a cikin yana sa ran a ba shi tutar kowa na sai ga an ba shi tutar sai an faɗi sufar wanda za a ba shi sai manzon Allah duk wa'inda ke wajen bai kalli kowa a shirku ba bai ba shi tutar ba kowa ba in ce ina aljan abida ne ina aljan abida ne shi ya rasulun lafi yana fai da lafi a idanunsu yana ciwon idanunsu sai manzo Allah ya ce mu aika a kira shi ya zo aka so da shi wato idanun nasa ba lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dutse a idanunsa ya masa addu'a cewa Allah ya ba shi lafiya shi ke nan sai yana aliyar warke kai ta ce ma bai taɓa ciwo ba a idanun nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tutar nan ya ba shi sai sai na Allah ta gare shi ya ce ya rasulullahi in dai in yaje su sai sun zama musulmi kamar mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka tafasa nusar nunka sai ka sauka a farfajiyarsu sannan ka fara kiran su zuwa ga musulunci ka ba su labari ga abin da ya kamata bi a kan su daga haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala a ciki na rantse da Allah samu Allah ya shiri mutum ɗaya da sababinka ya fi ma daga zababbin dabbobi da ya fi nan wato jajayen raguma a mutafaku alai buhari da muslim sun waito wannan hadisi ne ce dokuna ai suna kuzawa suna bira a game da ne ce a wato alalin silika ana faɗarta da kasuwar ra ko fata da silika ko da silika duk da dini amma a ce da silika ya fi fasara kuma wannan hadisin na sai da na ali a matsalar matar sa aiki yanda ne mota sale a ko mai risala ya faɗa wato ulil islam duka fara in an je ba da zuwa faɗa musu za a yi da yaki ba sai an fara kiran su zuwa ga musulunci in sun yi dasu musulunci shi ke nan su nemo da su ga sauran musulunci duk ɗaya in ba su yarda su musulunta ba a zai to in ba za ku musulunta ba ku yarda ku shiga alkawarin musulunci za ku ringa ba da jizya ko kuma za mu kare su ba ya ke tsakanin mu da ku wanda duk ya faɗa muku ma za mu kare su in sun yarda su karɓi wannan shi ke nan in ba su yarda ba to shi ne sai a yarda ba a faɗa wa kai gari da yaki kai sai sai mun yi kiran sa yaki amma su na da masu kai wannan mansuhi ne a wato da ta farko a kan sa ne a ce aiki da gaba ce zama in ka tsare ne na zama musu ne ke cin su da ba na kai masa yaki kawai a faɗa masa ba sai an sake kiran sa ga wannan musulunci ba ni dai a matsayin mu ana aiki da wannan hadisin cewa ba musulunci ne ba to an gaba da na cikin malik Allah ya gane shi ya wani saurayi daga Banu Aslama ya ce ya Rasulullahi ni ina nufin fita yaƙi da zuwa ina nufin fita yaƙi ba na sami iya ma aka ga hannu jiri a lafi ba ni da abin da zan yi tsane ji ba ni da abin da zan yi shirin fita yaƙi sai maza Allah ya ce da shi ke kojan wani shi wannan wanda zan tura ko dan sa da ya yi shirin fita ya yake nan amma kuma rashin lafiya ta same shi wannan hadisi ya nuna amana wanda yake nufin mai sarrafa wani abu nasa a cikin tafarkin alheri sai wannan tafarkin alheri yau ya ta gare shi to ya sarrafa shi a wani alheri sai ya ci haka a cikin da kuma wannan bai samu ba shi ke nan ba za a iya kaya na hawa kai da musamman kayan niyyar zuwa haji zuwa haji ai abu ne mai kyau an ce ma zuwa haji ai karo kaya ne a kan musulmi ko wadatun musulmi duniya za su zama sun yi haji wajibi ne duk shekara a samu wanda za su je su tsaye da sha'adun haji ibadun haji to sai zama ba ta samu zuwa ɗin ba don ne dan Allah kai niyya duniya ne da za ka kace za ka je ka yi haji to ka sarrafa ta a wajen tamarkin alherin mu ba a ce ya ta mai da ita a cikin dukiyar ka ba ka sarrafa ta a cikin wani tafarkin na alherin shi ne shi ne abinda wannan hadisi ne ke nuna mana to ya je masa a shi wannan mutumin sai ya je wajen wanda aka faɗa masa ya ce da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaishe ka manzon Allah ne aiko ni wajen ka yana gaishe ka kuma ya ce ya shaida ma cewa ka ba ni baki dan abu ne kai shirin za ka je yaƙi da shi sai mutumin ya kira matarsa ya ce kewance baki ɗaya abin da kika san na tanadin ka don zuwa yaƙi fito da shi shiga mutumin nan ki ya yi akwai kiki za ki rage wani abu a ciki don ki gani wani abu daga ciki na nan ne da Allah ba za ki ce za ki rage wani abu ba daga cikin sa sai ya zama Allah ya miki albarka a cikin sa saboda kika rage ba zai zama mai albarka ba gare ki shi ya sa baki ɗaya ki ɗauka ki ba shi mutum ne wai ko wannan hadisi tsarin ya ci ke makon juna musu ayyukan nagarta da tsoron Allah wani tsarin masa rana ya ce wajen jirgin musu ayyukan nagarta da tsoron Allah wani tsarin masa rana kuma ya fada wanda ya wata a da kun tura ma tsoron da sai na imani shafi yake cewa da a ce Allah bai saukar da komai ba a Qur'ani sai suran nan ita kadai da ta isa mutane su tsaya su aiki da kyawu tunda an nuna musu cewa ga matsayin aiki da kyawu a ciki to wani afar kuma suran da a wani lamaran daga sura malamuni shehu mujahu islam shehu ibrahim da ma ta da an ya sauke ta ita kadai ya tafsirin da a wani abu cikin sakin da a lamaran nan saboda abin da suka rufa wato wanda yake muhimmi a kan bayani su tsaya su sai shi wal asal wani sana huwa ta'ala ya yi rantsuwa da zamani gaba ɗaya ko ko ya yi rantsuwa da abin da ke bayan zawani ko ko ya yi rantsuwa da sallar la'asar ko ko an yi rantsuwa ne da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya yi rantsuwa da zamanin da kake a raye ya rasulullah kuma wannan zamanin shi ne mafi daukakar zamani gaba ɗaya to ta innal insana haqiqa shi mutum da ke mutum ba ki dai don mutum yana cikin tafiwa yana cikin hasara sai dai waɗanda ya sun ba da gaskiya wanda yake ya imani to shi ne ya fita kansa daga wannan amma in ba haka ba mutum yana cikin hasara wa an da tsala wanda yake imani sun tsaya ayyuka kyawawa ya zama kuma kowane shi sun yi wajen su wasiya cewa a riƙe gaskiya a riƙe gaskiya sun yi wajen su kuma wasiya cewa a yi juriya a yi juriya bisa aikin min Allah a yi haƙuri kada aikata abin da yake sako to imani shafi ya ce ya fata bayani abinda magana ta fi take nufi haƙiƙa mutane gaba ɗayansu ko mafi kyau suna cikin rafana daga lura da wannan sura ya ce mutane da sun fara kullu da wannan sura da abu da yawa da suke yi da sun ba aikata ba nan fada abuta ne to ba abin da yake zira ruwa dai sai imani sai ayyuka ne sai umar da juna da cikin gaskiya a tsaya da gaskiya sai kuma umar da juna da cewa ai juriya ai hakuri ba da imani shafi an kai dai shi yana da shekara 150 shekarar da imam Abu Hanifa ya wafa kuma da gaskiya da abin da ya ga ba ta kasa kila sirri na yaro kuma a kame da shi garo su maka domin a tsali da hannun to maka ne kore shi ne mutalibi mutalibi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa kan imani ya ne kamar yadda yake a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ya yi ya yi wa baki sai ya haɗu da Qur'ani yana da shi sarafa ya da cewa wata imam Malik yana da shekara 10 da kuma ya fara karatu ilimi a hannun musulmin muhallin yau kuma ya mata izinin cewa ya ba da fatwa ma ya riga ba da fatwa shi yana da shekara 15 sannan kuma ya tafi wajen imam Malik ya zoje shi zamani ne to sannan ya zo Bagadada shi yana da shekara 165 ya zo na shekara 2 a Bagadada daga baya kuma ya koma Makka sannan ya tafi Misra ya zauna a can wato inda Allah ya karɓa ransa a hijira da shekara mai tsanani da kuɗi a turan da wata raja yake zai ya kare dan da wata raja ya kare a hijira ta mai can da kuɗi a lardin da yake wa kare shekara 54 ya sa da kan malaman makamomin nan guda hudu shi ne mafi gajar da su rayuwa a duniya wanda da ke wato sai imani Abu Hanifa wanda ya rage shekara 70 a duniya ya kuma haɗu na amfani wanda ya 77 da imam Malik wanda ya fi da yawa a duniya wanda ya 86 to wa alaji Abdurrahman sai ta ga da alaji Abdurrahman ne sai ne bai da ni hadir da wani Allah ya gare shi yake man tara man zala sallallahu alaihi wasallam ya ce in ta dini lillahi wanda ya shirya wanda ya fita yake saboda Allah to shi ma mai ya je ya ce wanda saboda Allah ta ba shi duk abin da yake bukata a tafiyar nan da haka to kai ma ka mutsa da kai ya ce ne wanda kuma ya tsaya ya kula da iyalin wanda ya fita ya haire ta hanyar alheri kuwa ya zama duk wani Allah ke bukata yana kai musu fasar da ruwa to shi ma za a ba shi ladan kamar ya je da kansa ya yi ya yi yace to duk mutum biyu su haɗu su haɗa ƙarfi ɗaya daga cikin su abinda aka haɗa a ba ɗaya daga cikin su ya shi ya yi wannan yau bai nawo alaƙar kuma yana tsakani kowanne a cikin su za a rubuta masa kamar ya je musulmi ya wato wannan hadisi an kama daga zan abbasin Allah da gare shi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaba da wasu matafiya abu da ake kira da wahara yake wa'annan kuma su waye yake ce an yi musulmi ne suka ce su ma ga ni da zan Allah ba sai ce man an ka dauko wani ne sai ce ni amma wata tunan bayan yin da shi dole abinda aka ce an hana muhurini to shi ma ba a yi masa ba a wannan wata ce kuma ya yi haihu na iya ta ba a ce hannun nasa na fahimta ya sanar daga gare shi ba, wannan sai in ya yi bayan yawo ya faɗa da shi ne zai sanar masa da haɗi na fahimta. Amma dai haɗin da aka da shi yana jarir yana jinyarin ya inganta. Ba an ɗaɗe musu nan gani an taɓa daga ajiye musu na shaɗi, Allah ya taɓa shi ya taɓa daga nan sallallahu alaihi wasallam.
Shi wannan Tanimu, kan musulunta a ce
shekara ta tare da hijira amma kuma wato da yake da manyan mazaje masu himma sai zama kafin annabi ya wafati ta wannan shekara ɗin da ƙarya a saukar daga Qur'ani sai da ya haƙe da ake littafa ta cikin wanda yake sun haƙe shi Qur'ani tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan musulunci ta a shekarar ne ba annabi ya wafati ba shekarar ne ba tun da ya musulunta ne a shekara ta goma da farkon ta 11 annabi ya wafati amma kuma ya haƙe shi Qur'ani gaba ɗaya kuma wato bayan wafatin annabi ya koma can da zama wato bayan an bayan kashe sai ya koma can da zama wato an sa da karbo sai gare shi guda 18 ne mutum ya gode ko wannan hadisin nasa na gode wannan hadisin nasa kuma ba abu da wata ne na sai ne ma ga kuma da zuwa da hadisin sa amma Buhari shi sai goye to hadisi ko dai na sa ba hadisin sa ne mun dare a cikin Buhari ko Allah ya gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ce addini abin da ake kira addini shi ne da waye mutum wannan hadisi wasu malamai suka ce ba ki ɗaya musulunci yana kewayo ne a kan wannan hadisi to addinin musulunci gaba ɗaya ne a kan nasiha a kan gina wasu suka ce wannan hadisi rubi ne na ya kunshi rubi na musulunci to muka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake addinin al-nasiha yin nasiha ga waya Rasulullahi da kake addini nasiha to yin nasiha ga wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake addini nasiha ga Allah wato yin nasiha ga Allah shine ba wa ni imani da Allah da sukan da Allah ba shi sai tsohon sa ko da radira sukanni cikin iko cikin hikima da Allah subhanahu wa ta'ala gani ko ne da muka ga wani abu da Allah yake yi kamar ba an ji ma a cikin ko ga wata hikima daban ba wannan ba sai nasiha ga Allah ba sai nasiha ga Allah ba a wannan halin to wato kuma tabbaya sai daga wajen bin Allah da kuma nisantar abin da yake saba wa umarnin sa to wanda duk za ka so saboda Allah sai nasiha ce ne da Allah kake duk wanda za ka ji saboda Allah kai soyayya a saboda Allah kai soyayya a saboda Allah wanda duk yaba Allah kuma ya zama naka wanda kuma ya zama ya saba wa Allah to ya zama ba naka ne ba kaza ka yaƙi da wanda ya kafire kaza ka yaƙi da kuma da imamin Allah ka gode masa a kai to wannan shi ne gode wa Allah kuma duk zaman da ya zama ka yi da shi ka kai da fadila ila to haka nan kuma yin nasiha ga littafin Allah yin nasiha ga littafin Allah wato yana da nasiha ga littafin Allah ba wa yadda cewa littafi ne na Allah Allah ne ya saukar da shi ne kama komai ba da rancen hadisi ba wani wanda yake da ikon ya zo da kamar sa a ce ke nan shi ne abin da matar wata duk wani bayani ba wani bayani da wani zai zauna ya tsara a ce ai wannan tsarin na su shi ne abin da matar wata Qur'ani in an yi haka ba a yi nasiha ga Qur'ani ba ba a yi nasiha ga Qur'ani ba kuma a tsaya a girmama Qur'ani a karanta shi hakikanin karanta shi a kyautata karantawa a karanta shi bikintawa karantawa da nuna tsoron Allah yayin karanta shi a tsaye da harufarsa kowane harafi a faɗa yadda yake kuma a yi ƙoƙarin fahimtar Qur'ani da kula da gargaɗin da yake cikin Qur'ani bincike daga abin da yake amina ba da da nasihi da mansuri da yaɗa ilimin da Qur'ani ya ƙunsa da girmama ma'abota Qur'ani duk wanda yake ma'abota Qur'ani a yi ahlul Qur'ani hum ahlullah wanda suke ma'abota Qur'ani a yi ne da Allah wannan shi ya sa a daidai cewa a yi nan ɗauka Qur'ani ne amma kuma ana yi na kamar yadda ya ce cewa ya karfa ne bayan hoton a ɗauke da ilimai masu yawa ko da an ga wani abu da wanda bai dace ba daga abin da ke tare da su sai wata darajar abin da ke tare da su a ga wannan garbi ne ake yi wa garbi ne a wannan ba daidai ba ai wanda yake dauke da Qur'ani hakki ba a girmama shi hakki ba a girmama shi to So, man kana fi du'a rabbi yuhibbu umma nabi kafiru yuharrafu wa man yaqulu nadi wa rabbi nabi fa za ka mubru bi kitabil masal wa ne yake ne muna addu'a samaita annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wai a kanin sa wai ila mun ta nuna masa cewa ai da sabu dira ba ko wannan kafiri ne hukuncin sa ko na ta a wutar anan duniya ba sai ya je lafiya ba
Thank you.
domin idan shugaba zamo ya gyaru kowa sai ya mura, kowa sai ya amfana da gyaruwar tasa. To, haka nan kuma yin nasiha ga baki ɗayan musulmi, yin nasiha ga baki ɗayan musulmi, wato shirye da su ga abin da yake gyaran su, abin da zai zamo gyaruwa gare su duniya da lafiya. Wani ya taimake su kuma wajen faɗi ko wajen aikatawa. In ya ga aikin wani to ya kokari ya ci cince, ya ci cince, sai ya ce zai yaɗa. Ai, wannan ma ga abin da yake ciki ko ga abin da yake. Ya kokarin kare da abin da zai kokarin jawo da abin da zai amfana gare su. Ya umarni da kyakkyawa ya hani daga mummuna tare da sauƙaƙawa. Kuma ya zama yana so wa dukkan musulmi abin da yake so ga kansa. Yana ci gare su abin da yake ci ga kansa. Ya kokarin karewa da rayukansu da dukiyarsu da mutuncinsu da faɗi da aiki. Ya kuma ya faɗaitar da su masa su ɗauki wannan ɗabi'a ya zamo ita cikin nasu wannan shi ne yin nasiha gare su. To, wannan hadisin Imamu Muslim shi ya rawaito shi. Hadisi na biyu a wannan babin. Wato daga Jarir ibn Abdullah ne Allah ya jagare shi, Jarir ibn Abdullah ne bajare. Yace, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa zan tsaya da sallah, wato asalin ikamatu ne sai aka shafe ta. Wato aka ce ikamatu ne amma sai aka ce ikamatu kamar yadda yake ya zo a faɗi wa ma'ana idan ne shi zan faɗi. Ba zai ya ce ba ɗari shida ba har ɗari takwas. Yake ko ɗari takwas ɗin za a biya shi. dare na farko za a biya da yake cewa aiki an samu masa araha bane saboda yake cewa ruhu da wannan da muke nasiha bane ga dito inda dole ga ta yi ba kuwa ta kama siya da ni ta kofi to inda za a inda za ta kama din a siya mace ba da shi ma haka din zai biya haka din zai biya dan ya nuna nasiha wato mukan sa da nasiha ga dukkan musulmi to akwai da dindin na kwa wannan bayan an ka gura da Allah Allah ya jagare shi ya ka Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ba inda za a tayi ku zama mu'mini sai ko ya so wa dan uwansa amfani abin da yake so ga kansa yanzu mai na so wa dan uwansa daga ayyukan alheri da ayyukan bi yanzu irin abin da yake so ga kansa wadansu ba da manta ce wannan alama ce ta imani wanda yake cikakke imanin da bai sama haka ba to ya zama imani ne wanda yake nakisi wanda yake nakisi to wasu ba da manta ce irin wannan ya fi kome wuya da bawa saboda zuciya mai karkata ce da kanta amma mutum ya dogare ne ya ci da zuciyar tasa suke da zai samu irin haka da sai ka irin wannan sashi ba ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a mutanen Madina Allah ya koya yaje su da haka nan cewa su suna kan duk wanda ya zo wajen su kuma